Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da Noman da Dalol da kuma niya muryar Arewa. Ko kuma biyoyi Afrika akan mita 102.5 a kasar Ghana ana iya kama mu Alpha Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan biyoyi hausa.com ko kuma sashin hausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da asuba, da fatan an kunwayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Laraba 21 ga watan Agustan 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
To, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kiran neman haɗin kan kasashen duniya domin a daƙile barazanar Iran. Bayan kwanaki 20 da suka kwashe akan teku ba tare da sanin makomarsu ba, bakin hauren da jirgin ruwan Spain ya ceto sun taka doron ƙasa. Wasu mayakan sa kai a Syria sun janye daga wani muhimmin gari yayin da dakarun ƙasar ta Syria suka doshi yankin.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mataimakin gwamnatin jihar Nasarawa a Najeriya ya tsallake rijiya da baya. Haka kuma za ku ji cewa rundunar 'yan sandan Najeriya ta sake kama wani rikakken mai garkuwa da mutane. Sannan kuma Madina Dauda za ta shigo da shirin demokuraɗiyya a yau. Kafin waɗannan duka, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kiran neman haɗin kan kasashen duniya domin a daƙile barazanar da Iran ke yi a yankinta da sauran yankuna. Pompeo ya yi wannan kira ne yayin wani jawabi da ya yi a gaban kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Talata, inda ya ce Iran da ƙawayenta na ci gaba da neman tsokana da tada hankali a Iraki da Lebanon da Siriya da kuma Yemen. Sakataren harkokin wajen na Amurka ya kuma zana yadda ƙasar ta Iran ta ci gaba da sarrafa sinadarin uranium da ya wuce kima, tare da kwace jiragen ruwan mutankokin mai da ke ratsawa ta mashigin Hormuz. Sai dai jakadan Iran a majalisar Majid Takht Ravanachi ya ɗora laifin duk abin da ke faruwa akan Amurkan idan aka yi la'akari da irin kalaman ɓatanci da take yawan yi akan Iran ɗin. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa shugaban kungiyar masu mallakar bindiga ta NRA cewa batun gudanar da kwakwaran bincike kan duk wanda zai sayi bindiga baya cikin matakan da za a ɗauka wajen magance matsalar harba-harba a Amurkan. Kamar yadda mujallar Atlantic da ake bugawa a nan Amurka ta bayyana a wani rahotonta. Mujallar ta Atlantic ta rawaito wani jami'in fadar White House wanda ya ji Trump yana ganawa ta wayar tarho tare da shugaban kungiyar ta NRA Wayne LaPierre, inda yake ƙara jaddada masa matsayarsa wacce ke nuna cewa ai dama ana gudanar da bincike gabanin a sayarwa da mutum bindiga, saboda haka ba za a sake waiwayar batun ba. Bayan hare-haren da aka kai a kwanakin baya a birnin El Paso na jihar Texas da kuma Dayton na jihar Ohio waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama, shugaba Trump ya nuna goyon bayan tsawarama bincike akan duk wanda zai sayi bindiga, amma ga dukkan alamu ya yi amai ya lashe. Tun dai bayan hare-haren ne shugabannin masu fafutukar ganin an tsawara dokokin mallakar bindiga irin su Joshua Howitz suke kiran da a ɗauki matakan da suka dace.
If you want to do something about gun violence, you need to do something about guns.
Yace idan har ana so a magance matsalar kai hare-haren bindiga, to ya zama dole a ɗauki mataki akan mallakar bindiga. Wani babban jami'in gwamnatin Pakistan ya ce tashin hankulan da suka auku a 'yan kwanakin nan a kan iyakar yankin Kashmir da ke kasar da na bangaren India sun yi sanadin mutuwar mutane da dama, kana wasu ɗaruruwa sun ji rauni a yankin na Kashmir da ke gefen Pakistan. Wannan sanarwa da hukumomin Pakistan suka yi na zuwa ne kwana guda bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga shugabannin India da Pakistan waɗanda duk sun mallaki makaman nukiliya da su kai zuciya nesa.
Khatra ye hai ki agar koi limited war hui to mahdood nahi rahegi wo.
Shugaban da ke kula da bangaren Kashmir na yankin Pakistan Sanar Masud kenan yake cewa cikin harshen Urdu, Abin fargaba game da wannan yaki shine idan aka killace shi a matsayin yakin da ya shafi wani yanki kadai, lamarin ba zai tafi a haka ba, akwai yiwuwar ya warwatsu zuwa wasu sassa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar tsageru mafi girma da ke gudanar da ayyukan ta a lardin Idlib a arewa maso yammacin Syria ta janye dakarunta daga wani gari mai muhimmanci, yayin da dakarun kasar ta Syria suka doshi kudancin lardin a cewar wasu majiyoyi. Janyewar mayakan na zuwa ne kwanaki kadan bayan wasu hare-haren sama da dakarun Syria hade da na Russia suka kai da jiragen yaki a wasu yankunan garin Khan Sheikhoun da wasu ayyuka da ke kusa da shi, inji kungiyar Syrian Observatory for Human Rights mai sa ido kan yakin na Syria. Shugaban kungiyar Rami Abdulrahman ya faɗa wa muryar Amurka cewa dakarun Syria da kawayensu sun yi damarar karbe daukacin garin na Khan Sheikhoun. Sama da bakin haure 80 da ke cikin jirgin ruwan nan na kasar Spain da ya ceto su a kan teku sun taka doron kasa a karon farko, bayan da suka kwashe kwanaki 20 a cikin jirgin da ya ta galantoyi da su a kan tekun. Lamarin ya faru ne bayan da hukumomin Italiya suka kwace jirgin mai suna Open Arms wanda ke ayyukan jinkai na kubutar da bakin haure da suka makale a kan teku. Andra Mahecik shi ne kakakin hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira.
Particularly psychosocial support that is needed that cannot be met.
Yace akwai bukata a tallafa musu domin ganin sun koma cikin hayyacin su saboda an ci zarafin mafi akasarin su cikin watannin da suka kwashe a kasar Libya. Bakin hauren dai sun barke da shewa a lokacin da suka ji labarin cewa hukumomin Italiya sun kwace jirgin. Ma'aikatan kashe gobara a kasar Spain da suka yi ta fafatawa da wutar daji mafi girma da kasar ta gani cikin wannan shekara sun samu sa'ida a jiya Talata bayan da iskar da ke rura wutar ta sassauta sama da kadada ko kuma hekta 12,000 suka kone a tsibirin da ake kira Canary wanda ke arewa maso yammacin tekun Atlantika, lamarin da ya tilasta wa mutan kusan 9,000 kucewa daga gidajensu da ke kan tsibirin mai wuraren yawon shakatawa. Izuwa yanzu kuma mun na bincike kan musabbabin wutar dajin wacce ta faro tun a ranar Asabar din da ta gabata.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai fagen rahotanninmu. A Najeriya, mataimakin gwamnan jihar Nasarawa Dr. Emmanuel Akabi ya tsallake rijiya da baya bayan da wasu da ake kyautata zaton barayi ne suka bude wuta wa matafiya akan hanyar lafiya zuwa Akwanga, lamarin da ya yi sanadin mutuwar 'yan sanda shida. Shi ma kakakin 'yan sandan jihar ta Nasarawa Ismaila Usman ya tabbatar da aukuwar lamarin, inda ya ce suna nan suna kokarin tantance waɗanda suka mutu. Ga rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana daga Jos.
Mataimakin gwamnan jihar Nasarawa Dr. Emmanuel Akabe ya tsallake rijiya da baya bayan wasu 'yan bindiga sun bude wa matafiya wuta a hanyar lafiya zuwa Akonga, lamarin da ya kai ga rasa rayukan 'yan sanda shida. Bayanai na nuni da cewa lamarin ya auku ne da yammacin jiya Talata a wurin da ake kira Many Have Gone, wato da yawa sun tafi. A cewar wani ganau da ya bukaci sakaye sunansa, ya ga gawarwakin 'yan sanda shida da maharan suka kashe.
Abin da na gani wa ido na kawai da muke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, muna hanyar zuwa lafiya ne daga Akonga. To sai muka zo muka tare da mun zama tare da wani ainihin abun bakin ciki ko amurwa ne ko ke na bakin da kayan soja a cikin su. To shi motar da su gamna daga can kasa ya ga motoci suka tsaya. Sai aka ce wai mota biyu zai su kirarin hanya, wani suna kan dutse wani suna kasa, su sun ci gaba da buɗe ma ainihin kongo na dattin gauna wuta. Polisawan suna kokari su mai da martani su rige sun shakar su gaba da baya suna wuta kawai. Dattin gauna ɗin aka fitar da shi a cikin mota aka juya kwana da shi zuwa lafiya. Bindigan ma polisawan da sun kwakwace ma wanda suka kashe su sun kwakwace bindigogin, haka sun sake suna hawa kan dutsen nan suna koma. To daga wannan lokacin gagawan polisawa kasa.
To amma mutane nawa ka gani sun rasu?
Polisawa guda shida ne. Akwai wanda aka ji musu ciwo, amma gawan da muka gani guda shida ne. Gawan polisawan da aka saukar da su guda shida ne. Amma yawanci suna kwanciya ta tsaye domin cikin wasu shirye-shirye ba za mu san me adadin abin da ya faru ba.
wani kenan da shi ma ya tsallake rijiya da baya a wurin da mahara suka tare matafiya akan hanyar lafiya. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa Ismail Usman ya tabbatar da aukuwar lamarin.
Barayi ne wato suka kare hanya daga Nasarawa zuwa Gwanga, kuma dai akwai mutuwa, amma dai a halin yanzu ba za mu san mutane nawa ne suka rasu ba gaskiya. Kuma ba wai ana targeting shi Jigiti Gobano ba ne, a barayi ne suka tare hanya. Commissioner 'yan sanda ya je wurin kuma ya bada order ma commander ta na Kolil Mobile Force zamu da yake a Gwanga da kuma area commander na Akwanga duka su tabbatar cewa wannan hanya din babu wani makamancin abubuwa da suka sake faruwa kamar haka, saboda tabbatar da tsaro da kuma lafiyar al'umma.
Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa kenan Ismail Usman. Mataimakin gwamnan na jihar Nasarawa Dr. Emmanuel Akabe dai na kan hanyar sa ne zuwa Abuja don rantsar da sabbin ministocin Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta sake cafke jagoran masu garkuwa da mutane a jihar Taraba a unguwar Hotoro da ke birnin Kano, mai suna Hamisu Balawa Dume, bayan da tun farko sojoji suka kashe wasu 'yan sanda uku lokacin da suka kuɓutar da shi daga hannunsu. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
Wata sanarwa da rundunar 'yan sandan Najeriya ta fitar mai ɗauke da sanya hannun kakakinta DCP Frank Mba ta ce 'yan sandan sun sake cafke shahararren mai garkuwa da mutanen nan Hamisu Balawa Dube a layin mai allo da ke unguwar Hotoro a birnin Kano. In za a iya tunawa, ƙoƙarin 'yan sandan na cafke wannan shahararren mai garkuwa da mutane ya yi sanadiyar rasuwar uku daga cikin jami'ansu bayan da sojoji suka buɗe musu wuta a jihar Taraba bayan da suka kamo shi tun farko. A bayanan dai, 'yan sandan Najeriya na buɗe wani sabon babi a sha'anin tsaron ƙasa. A cewar wani masani Farfesa Muhammad Tukur Baba, ɗan iyan mutum biyu.
Muna shiga wani fanni ne da 'yan sandan Najeriya suna nuna wani kwazo da bajinta da ba a yi tsammani ba. Don haka yana nunawa wato abubuwan da ke faruwa ƙasar nan ba wai ya gagari 'yan sanda ba ne, ka ga matakai da suke bi su kamo waɗannan manya-manyan mugayen masu ta'addi da sauransu ya nuna cewa in sun duƙufa kuma suka samu goyon baya ga jama'a, abubuwa da yawa za su iya jawo kan waɗannan matsaloli da ya addabi jama'a.
Kamar kamo shi wannan Hamisu Balawa Dume, kamar wannan ƙoƙarin na 'yan sanda za a yi cewar yana aikewa da saƙo musamman ga miyagun mutane a Najeriya?
Ya kamata ya yi haka, amma lalle ya fara ba da tsoro cewa komin nisan jifa ƙasa jirge. Wato ya nuna 'yan sandan Najeriya suna dada ƙwazo da sauransu, babu shakka da wannan, in dai sun duƙufa yin abu za su yi. Ya kamata zuwa nan gaba mu ga cewa in sun samu ƙarin nasara da nuna jama'a irin samo waɗannan gaskiya zai aikata ko ga 'yan ta'adda da sauransu cewa kan yanzu a ɗan sandan Najeriya ba kan wani lasa ba ne.
Lauyan nan mai fafutuka Barista Yakubu Salibawa na mai cewa
lokacin da wannan al'amari ya faru na kashe waɗannan 'yan sanda da sojoji suka yi, kina tabbatar cewa za su kama mutumin, saboda wani abu da nake jin daɗi da 'yan sandan Najeriya, in za su yi aiki za su yi aiki. Sai sa kullum muke ta muna gaya ma gwamnati a ƙara inganta su, kuma wannan kama shi da suka yi zai fito mana mu san ainihin zahirin gaskiya ne ya faru.
To ko me yasa a bayan nan masu aikata miyagun laifuka ke neman mayar da Kano mafaka? Har ila yau ga Farfesa Muhammad Tukur Baba.
Duk wani gari mai bunƙasa mutane suna iya zuwa wajen ba a gane ko su waye ba. Wato Kano alƙawari ce, kamar yadda su Kanawa suke faɗa tumbin giwa ne, shigan 'yan ta'adda Kano ya zama allura ne a cikin kayan haki. Da kyar za a gane sai an duba sosai. To yanzu wato 'yan sanda sun zama mana haka, suna iya tsakulo alluran nan a cikin damin gero.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina kaina da wannan rahoton. To har yanzu dai muna Najeriya inda gwamnatin jihar Borno Farfesa Babagana Umara Zulum ya kai ziyara aiki ta kwanaki biyu a garin Mangunu inda ya gana da sojoji a barikin sojan Mangunu. Gwamnatin ya yi alƙawarin taimaka musu domin su kawo ƙarshen ƴaƴan ƙungiyar Boko Haram. Ga rahoton da wakilin mu Haruna Dauda biya aiko mana daga Maiduguri.
Gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umara Zulum yace gwamnatinsa za ta yi duk ya mai yiwa daga ta taimaka jami'an sojan Najeriya don kawo ƙarshen ƴaƴan ƙungiyar Boko Haram da zaka ke ci gaba da mamaye wasu ƙananan hukumomi da garuruwa da ke arewacin jihar. Gwamnan ya bayyana haka ne lokacin da ya kai ziyaran kwanaki biyu a garin Mangunu da kuma ya ziyarci barikin soja da ke garin Mangunun inda ya koka wa komandan jami'an sojan game da irin halin da al'umman yankin ke ciki na ci gaba da samun tabarbarewar tsaro da ake fuskanta a yankin.
Destroyed over 5,000 classrooms in Borno State, about close to 1 million homes in Borno State, over 100,000 lives were lost.
Yace waɗannan ƴan ta'adda suna da ta'azzuzi zuwa fiye da 5,000 a jihar Borno, da gidaje kusan miliyan 1, an kuma yi asaran rayuka kusan 100,000 da kuma mutane fiye da miliyan 2,100 da yanzu kan ke gudun hijira. Gaskiya muna cikin damuwa, kuma wannan gwamnatin karkashin jagoranci na za ta yi duk mai yiwa daga ta taimakawa jami'an soja da da dawo da zaman lafiya a wannan yanki.
Right now, there is increasing prostitution in the IDP camps.
Yace zauro yau ku taimaka mana da wasu bukatun mu. Dan yanzu haka akwai matsalolin karuwan karuwanci a sansanonin an gudun hijira da karuwar shan miyagun kwayoyi. Akwai matsalan karancin abinci mai gina jiki ga kananan yara. Da dai wasu matsalolin da daman gaske. Mun dogara da ku kwarai da gaske a taimaka mana dan ganin cewa an samar da tsaro a waɗannan garuruwa dan waɗannan mutane su koma garuruwansu na asali. Professor Zulum yace muna dogara da ku kokarin samar mana da tsaro a wasu wuraren musamman ga al'umman garin Baga da Crosskawa da Abadam da Guzamala da Merari da kuma Marte. Waɗannan wurare suna da muhimmanci kwarai da gaske a wurin mu.
In the whole northern Borno we have only 8 existing towns on ground in the whole northern Borno.
Gwamnati yace a yanzu haka a duk arewacin Borno ana da wasu garuruwa ne ko da suke nan tare da jama'a guda 8 wanda suka hada da Mangunu da Gajiram da Damasak da Gubiyo da Magumeri daga Jigana da Benishek da kuma Mainok. Kuma ana da garuruwa da kauyuka kusan 800 a arewacin Borno amma guda 8 ne kawai yanzu haka mutane ke ciki. Komandan rundunar soja na barikin garin Mangunun Major General Chris Musa yace lalle za su iya nasu kokari daga sun maido da zaman lafiya waɗannan garuruwa nan ba da jimawa ba.
The chief of army staff, the chief of air staff and all the other service chiefs.
Yace zaka manyan hafsoshin sojan kasar da na kasar da na sama da ma hafsoshin sojan kasar sun dauki wani mataki na ganin cewa sun kawo karshen wannan yaki zuwa karshe hakan nan kuma sun fitar da sabbin tsare-tsare na game da yadda za su kawo karshen wannan matsala. Kuma nan yace zan baka tabbacin cewa duk waɗannan wurare da ka bayyana nan ba da jimawa ba za mu sace kwato su kuma rayuwa zai ci gaba da gudana kamar yadda yake. Haruna Dauda biyu. Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla a gaida Haruna Dauda biyu. To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 1:18 na dare. Ga Madina Dauda da shirin Demokradiya a yau.
Demokradiya a yau. Jama'a barkanmu da saduwa a wannan shirin. Ni ce Madina Dauda. Gwamnatin tarayya na duba yiwuwar sake kwato kamfanonin rarraba wutar lantarkin Najeriya, wanda 'yan Najeriya suka fi sani da tsohon sunansa NEPA, daga hannun 'yan kasuwa. Don ceto Najeriya daga matsanancin matsalar wuta da ake fama da shi a kasar. Za mu tattauna da kwararre bayan mun saurari ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya. Ku biyo ni. Wannan mataki da gwamnati ke shirin dauka ya zo ne a daidai lokacin da majalisar wakilai ta ce za ta gudanar da cikakken nazari na ƙarshe game da ayyukan kamfanonin raba wutar lantarki, wato DISCOs, don tabbatar da ko suna aikinsu. Ko da yake gwamnatin Najeriya ta ce za ta biya 'yan kasuwan da suka mallaki kamfanonin rarraba wuta guda 10 dalar Amurka biliyan 2.4 a matsayin kuɗin fansa, wanda ya kama kimanin naira biliyan 736 kenan. A makon da ya gabata, an samu koma baya a adadin wutar lantarkin da Najeriya ke samu daga megawatt 3264 a ranar Litinin zuwa megawatt 2842 a ranar Alhamis din da ya gabata, wanda hakan ya ƙara jefa Najeriya a cikin duhu. Bari mu ji ra'ayoyin mutane.
Sunana Ibrahim Jalo dan iya tilla fulani karamar hukumar Toro a jihar Bauchi. A jihar Madina maganan shugaban kasa na shirin kwace NEPA kasar nan ya yi daidai, kusa ma mu ce an so ma a makara, domin duk wanda ya tashi a kasar nan ya san irin abubuwan da mutane NEPA ta samu jama'a. Kaya daga mai walda, mai markaɗi, tela, kowa ya san. In ma baki misali a jama'a garinmu, a kota anguwa nan tilla fulani wanda transformers ya ɓaci wajen wata nawa, ba wanda ya saurare su, su tsara da kuɗi ɗinsu suka nemo mai gyara, aka zo aka ɗauka aka gyara aka dawo musu da shi bai yi ba, suka saki mayarwa. Kuma ana suna hada kuma yanzu ma ba a ba su wutan, sai a ba wannan layin yau gobe a dan ba wannan, babu ma wutan amma kuna kan biyan kuɗi har yau har gobe har jibi. Ina amfani wannan.
Sunana Mariya Ibrahim Baba, zancen Chatco da aka ce za a amshi a hannunsu a ba wani kamfani ya yi daidai, ba sa ba jama'a wuta. Sun mai da abin kamar wasan yara, ya ra'i yana na yi waƙan ƴan mata. Ba wuta, ko da yaushe ba wuta. Na zo Kano na yi kamu kamar kwana goma a Kano. A cikin kwana goman nan babu wuni guda da muka samu wuta. Sai dai su kawo na minti 10-20 kanki ce kwabo an ɗauke. To sai da muka kwana huɗu ziryan ba wuta sam. Saboda haka karɗe wannan da aka yi ya daidai, ya yi kan gaba. Kawai dai iyakaci muna ba gwamnati shawara, Allah ya sa waɗanda za su kawo. A kawo na gari wanda suka san abin da suke yi, kuma sun yi a wasu kasashen an gani sun iya, sannan a basu. Kuma ko an basu kar a kyale su ruru a rinka bin su sau da kafa, ana tabbatarwa cewa basin da aka yi ba yi nadama ba, saboda babu jama'a da kasa da za su cika ba in ba wuta.
Sunana Balarabe Abubakar daga unguwan Afo a nan garin Abuja. Wannan batu na yiwuwar shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sake kwace hukumomin da ke kula da harkar wutar lantarki na Najeriya, wannan kusan zance albishir ne ga 'yan Najeriya, ko ince albishir ne gare ni. Saboda ai an gwada an gani, da a ce ba a bada dama ba ne shine za a ce kila ba a yi wa waɗanda yake hannunsu adalci ba. An kashe sama da dala biliyan 16 a zamanin ɗaya daga cikin tsoffin shugabanni da tunanin za a farfado da harkar wutar lantarki, wanda babu ɗan Najeriyan da yake bukata wani wahayi ya gaya mishi wannan abu bai yi ba, saboda kusan za a ce dama ce da aka azurta wasu ba a gani a ƙasa ba. Tattalin arzikin Najeriya an jima ana tunanin ya kamata ya farfado ba ta hanyoyin man fetur ba, komai ya dogara a man fetur ne, amma wutar lantarkin nan shine zai farfado da tattalin arziki fiye da yadda ake tunani. Mutane za su samu sana'an yi, mutane za su samu dogaro da kai, masu sana'an hannu in akwai wuta abubuwa za su tafi daidai, masana'antu farfadowar su duk ya ta'allaka ne akan wutar lantarki.
Idan waɗannan koke-koke su ne suka sa gwamnati ta zargi kamfanonin da kin samar da isasshen jari don amfani da shi wajen samar da wutar lantarki, yaya tsohon shugaban kamfanin wutar lantarki na Kaduna Alhaji Idris Allami Muhammad Madakin Jan yake kallon wannan yunkuri na gwamnati?
To Hajiya Madina, shawaran da zan ba shugaban kasa karbi wayannan kamfanonin da yayi niyya zai dauka gaskiya kyakkyawan mataki ne. Abinda shugaban kasa zai yi kamar yadda ya sa aikin Siemens directly a karkashinsa, dole ya tabbatar da cewa na kafin Mambila Hydropower Plant ya sa shi a karkashinsa, saboda yana ganin abinda zai faru. Kuma shawara da zan kara badawa shine wajen renewable energy, samun wuta ta harkar karfin rana da harkar karfin iska, da kuma wayansu hanyoyi kamar na kananan hanyoyin kafofin ruwa da ke kasan nan. Na tabbata cewa idan ya sa hankalinsa akan tabbatar da cewa gwamnoni sun mai da hankalinsu akan sarrafa wutan lantarki ta karfin rana, wannan zai taimaka. Misali kamar a Kaduna, an ba da kamfanoni ayyukan sarrafa wutan lantarki na megawatt 150 a hannun jari na 'yan kasuwa. Gwamnatin kuma tana kokari ta ba su goyon baya. Idan kowane gwamna a kasan nan ya ce zai sarrafa wutan lantarki ta karfin rana na megawatt 100, 3,700 kenan. To a arewa inda karfin ranar yake da muhimmanci, inda an tabbatacce ne ana samun karfin wutar rana, kowane gwamna idan shugaban kasa ya ce to kowa ya je ya mun generator din megawatt 150, kin ga megawatt 6,000 ya fito kenan nan take a arewa. To shawarar da zan ba shugaban kasa shine akwai kuma international funding, akwai kudi, ba sai ya nemo kudi daga ko ina ba, a'a kudi na nan a ajiye, kuma suna so su zo Nigeria saboda population na Nigeria wajen miliyan 200 zai fidda jari mai karfi da zai canja yanayin al'amura a wannan kasan, kuma duk masana'antu da aka rufe da suka mutu duk za su taso, balle irin wurare kaman su Kaduna da Kano da Zamfara da Maiduguri da Gombe, masana'antun da suka mutu a wannan jihohi duk za su farfado ta hanyar bunƙasa wannan wutar lantarki ta hanyar rana. Ga kuma gawayi, bakin gawayi da muka yi magana a kai, bakin gawayin nan jihohi 13 a ƙasar nan suna da zunzurutun arziki na bakin gawayi. Bakin gawayin nan shi ma idan aka shugaban kasa ya sa hankalinsa akai, za a samu megawatt da dama na fitan hankali. Saboda haka yanzu da Allah ya sa addu'o'inmu, Allah ya karba, ya dawo da hankalinsa akan cewa wannan issue na wutar lantarki a Nigeria zai zama labari. Allah ya bashi ikon zantarwa.
Wa'inna jihohi ne ke da gawayin nan kake ganin za iya sarrafa shi ya haifar da yawan wutar lantarki?
Jihohin da zan iya tunawa kai tsaye shine akwai Kogi, akwai Benue, akwai Gombe, akwai Anambra, akwai Niger, akwai Plateau, akwai Enugu, akwai Imo State. Wa'innan jihohin da akwai gawayi a ƙarƙashin ƙasa wanda za a bunƙasa wutar lantarki.
A ranar 1 ga watan Nuwamba na shekara 2013 ne gwamnatin tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan ta sayar da hukumar wutar lantarkin Najeriya ga 'yan kasuwa bayan ta rarraba ta kashi uku: ɓangaren samar da wuta, ɓangaren dakon wuta, da kuma ɓangaren rarraba wuta. Amma har yanzu ɓangaren dakon wutar na hannun gwamnati ne. A nan shirin ya kawo jiki. A madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da baƙonmu na yau, tsohon shugaban kamfanin wutar lantarki na Kaduna, Alhaji Idris Allami Muhammad Madakin Jan, ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar, nake cewa mu zama lafiya.
Madalla a kai da Madina Dauda. To kafin mu sallama ga labarai, amma a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kiran neman haɗin kan ƙasashen duniya domin a daƙile barazanar da Iran ke yi a yankinta da sauran yankuna. Pompeo ya yi wannan kira ne yayin wani jawabi da ya yi a gaban kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Talata, inda ya ce Iran da ƙawayenta na ci gaba da neman tsokana da ta da hankali a Iraki da Lebanon da Siriya da kuma Yemen. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa shugaban ƙungiyar masu mallakar bindiga ta NRA cewa batun gudanar da kwakwaran bincike kan duk wanda zai sayi bindiga baya cikin matakan da za su ɗauka wajen magance matsalar harba-harba a Amurka, kamar yadda mujallar Atlantic da ake bugawa a nan Amurkan ta bayyana a wani rahotonta. Mujallar ta ruwaito wani jami'in fadar gwamnatin White House wanda ya ji Trump yana ganawa ta waitar ho tare da shugaban kungiyar ta NRA Wayne LaPierre, inda yake ƙara jaddada masa matsayarsa wacce ke nuna cewa ai dama ana gudanar da bincike gabanin a saiwa da mutum bindiga, saboda haka ba za a sake waiwayar batun ba. Wani babban jami'in gwamnatin Pakistan ya ce tashin hankulan da suka auku a 'yan kwanakin nan akan iyakar yankin Kashmir da ke ƙasar da na ɓangaren India sun yi sanadin mutuwar mutane da dama, kana wasu ɗaruruwa sun ji rauni a yankin na Kashmir da ke gefen ƙasar ta Pakistan.
To masu sauraro, nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mu sallama da ku, bari mu yi amfani da wannan dama mu miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan Malam Idris Abubakar Rikos, wanda Allah yi wa rasuwa a garin Jos da ke jihar Plateau a ƙarshen makon da ya gabata. A fatan Allah ya masa rahama, amin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Chubahiro da ya taimaka kuma ya bada umarni, sai kuma injiniyan mu John Ellison ni Muhammad Hafiz Baballake cewa huta lafiya sai mun hada a shirin mu na hantsi.